Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum sunana Muhammad Lalo yau 27 ga watan Afrilun shekarar 2019 Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata takarda da ta yi watsi da shirin nan da ke sa ido kan cinikayyar makamai a tsakanin kasashe wacce Majalisar Dinkin Duniya ke sa ido akai inda ya kutunta shi a matsayin barazana ga Amurka wacce yake kasace mai cin gashin kanta Shugaban Trump ya bayyana hakan ne gaban dubban jama'a a birnin Indianapolis yayin da yake jawabi a taron kungiyar nan mai kare muradun masu mallakar bindiga a Amurka ta National Rifle Association ko kuma NRA a takaice taron wanda ake yi shekara-shekara. Trump ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin kasar da su daina sabunta wani yarjejeniya inda ya nemi da su dawo mai da ita domin ya jefa ta ashara. Jawabin na shugaba Trump ya farantawa mahalarta wannan taro rai inda har jama'a suka tashi tsaye domin yi masa jinjina ta musamman.
My administration will never ratify the UN Arms Trade Treaty.
Yace gwamnati ta ba za ta taka saka hannu a wannan jijiya ba ta cinikayyar makamai da Majalisar Dinkin Duniya ke sa ido akai. Sai dai masu goyen bayan wannan jijiya ta cinikayyar makamai sun ce shirin baya wata barazana ga haƙƙin mallakar bindiga da doka ta baiwa Amurka dama. Jami'an tsaron kasar Sri Lanka sun yi wani attabu da wasu 'yan bindiga a yankin Kalumunai da ke gabashin kasar. Wani kakakin soji ya ce an samu garwakin mutum 15 shirin daga cikinsu na kananan yara ne a gidan da aka yi musayar wuta tsakanin jami'an tsaron da 'yan bindigar. Jaridar Daily Mirror da ake bugawa a kasar ta Sri Lanka ta wallafa cewa an ji wata fashewa a lokacin da jami'an tsaro suka yi yunkurin cajin wani mutum. Dakaran sun ce sun samu sinkin ababen fashewa da uniform din mayakan kungiyar IS da karamin jirgi mai sarrafa kansa da kuma na'ura mai kwalwa kirar tafi da gidanka. Mahaukacin guguwa ta biyu da ta afkawa kasar Mozambique cikin makonni 6 ta halaka mutum guda kana ta lalata gidajen da dama tare da tumbike turakun wutar lantarki a cikin hukumomin kasar. Guguwar wacce aka walakabi da Kenneth ta sauka ne da yammacin Alamis a arewacin kasar. Tana tafi da iska mai gudun kilomita 220 cikin sa'a guda. Lamarin da ya sa Majalisar Dinkin Duniya ta yi hanzarin fitar da gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa.
Mozambican authorities evacuated thousands of people which we hope.
Daya daga cikin jami'an bada agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya kenan take cewa hukumomin Mozambique sun kwashe dubban mutane, matakin da muke fatan zai rage adadin mutanen da za su rasa rayukansu. Ita ma kasar Tanzania wacce bata taba fuskantar irin wannan munan bala'i ba ta fitar da gargaɗi ga 'yan kasar. Hukumomin kasar ta Mozambique sun ce mutum ɗayan da ya rasu wata mata ce da bishiya ta fada a kanta a birnin da ake kira Pemba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Inda yanzu agogo ke cewa karfe 3 dare ne da minti 4. Yakin da Khalifa Haftar ke yi wato jagoran dakarun da ke adawa da gwamnati da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ita a Libya na fuskantar koma baya kamar yadda rahotanni suka nuna a jiya Juma'a, inda bayanai ke nuni da cewa dakarunsa sun fara janyewa daga wasu yankunan birnin Tripoli da ke kudancin kasar sanadiyar tsananin fafatawar da ake yi. Shugabannin gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita sun yi watsi da wani yunkuri na shiga tsakani da wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman ga San Salami ke yi a bayan fage na neman a tsagaita wuta, inda suka yi ikirarin cewa a yanzu suna da kwarin gwiwa iya rike ikon babban birnin na kasar. Rahotanni sun ce dukkan bangarorin biyu sun yi amfani da manyan makamai a batakashin da aka yi a jiya Juma'a ciki har da bindigogin da suke iya kakkabo jiragen sama na yaki. Wannan yanayi na sabon fada da aka shiga ya ƙara jefa al'ummar ƙasar da ke tagayyara sanadiyar yakin a cewar mazauna birnin na Tripoli. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin mutanen da suka mutu zuwa yanzu tun bayan barkewar fadan a ranar 4 ga watan Afrilu ya kai mutum 278 yayin da sama da 1,400 suka ji raunuka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana sa ran za ta tura ƙarin dakaru 300 zuwa kudancin iyakar ƙasar da Mexico inda ake tunanin za su taka wata rawa ta haduwa gaba da gaba da bakin haure. Matakin da ake ganin zai saba ka'idar nan da ta haramta wa sojojin Amurka yin cuɗanya da masu shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan zamu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi bitu kuna.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar mu ta yau ita ce Malama Habiba Ali ta kamfanin Sosai Renewable Energies dake Nigeria. A yayin wata hira da muryar Amurka a lokacin da ta zo nan birnin Washington DC don karbar wata lambar yabo, abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya tattauna da ita akan ayyukan da take yi da kuma wannan lambar yabon da za ta karba. Da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
So ni dai an haife ni a Kaduna nan na girma baba na police ne watan dan sanda ne a lokacin kuma ba wai babban dan sanda bane dan karamin sa dan sanda ne mama na kuma lokacin tana aiki da Kaduna State Transport Authority to amma da iyaye na dai abinda dai nayi sha'awa da su yanzu in nayi tunani shine daga maman da tawa da baba na dai duk suna son mu yi karatu dan na tuna lokacin muna bariki a police college a Kaduna baban mu aka bude nursery school kusa da police college shi kadai ne wanda yake order ranks ya dauki yaran shi ya kai su nursery school to lokacin kuma ana ta mishi tsiya an ce ai ba sai primary school yara ke shiga makaranta ba sai shi dai bai yadda bai ce a'a shi yana son yaran shi da komai ake gani kuma mu duka yaran shi farko guda uku mata ne shi yana ganin kamar dole da in ba ya tsaya ya tashi tsaye ba ba za a kalle mu da daraja ba shi da kanshi lokacin akwai hotuna da nake tuna wani lokacin in na gani zai rike hannuna da hannun yaya ta kai mu har makaranta ya bar mu a wurin kuma lokacin da aka tashi zai gudo daga office zai dauke mu ya kai mu gida saboda kafin yaran manya ke zuwa nursery school in shi bai je ya dauko mu ba za mu iya takowa gida ba amma duk da haka dai Allah kuma ya taimaka mishi wannan san shi dai mu yi karatu
sha'awar
karatun kuma yayi mishi yayi amfani saboda yana da yara da yake ko ina su muke ciki dai muna saiwa gaba gaba a karatu muna samun scholarship muna samun suna tuna farko dai an mishi transfer zuwa Niger State lokacin muka je muka ni nayi primary 4 and 5 a wurin a nan ne na samu na yi common entrance na samu scholarship na je secondary school a Port Harcourt yaya ta ma aka tura ta wani garin to dukkanmu dai ya yi sa'a da yaran dai aikin shi bai zama na banza ba to muka fara karatu to kasan kuma da ilimi dai abubuwa na canzawa so da kuma ba su sai bari ba to Allah kuma da yake taimaka musu tunda scholarship ne kaga ba wanda ya sa aljihun shi ba nauyi so saboda haka sai muka samu dai muka yi karatun muna fitowa kuma daga university secondary school na samu university ayata ita dai ta bata samu university ba amma har ta tsaya ma ta danyi aiki kafin dai ta samu muka dai tallafa ma juna dai a lokacin dan dai komai yayi aiki yadda ya kamata mamanmu kuma ita tana aiki da Kaduna State Transport Authority amma tana da shago inda take sayar da abinci to kuma mu dole ne 5 a.m. zamu tashi dai mu da mu je shago mu yi girki mu debo ruwa mu yi ne duk aikin
da
yawa ya kamata ka je kai aiki mutane na saunan su je gida hutu dan su je su huta mu ba hutu muke muna zuwa mu yi aiki ne kuma in muna shago ta kan ce kasuwancin ta yafi tafiya in muna shagon ta zamu yi aikin nan dai tare da ita mu yi girkin mu yi komai da komai duk da ya sa muna da zafin nema
Allah sani
unfortunately dai Allah yayi mai ya tara suwa amma bayan dai ta wahala ta yi masters ɗinta da komai amma duk da haka dai zafin neman mu bai bari ba dan kokanni na sauran su dukkan su zaka ga cewa kowa dai na kokarin ya ga cewa rayuwa dai yana tafiya yadda ya kamata saboda haka dai muka girma
to madalla to sai dai gaki a America ko zaki ya ba mu babban dalilin zuwaki
to aikin da nake yi dai aikin da yake tallafawa garuruka ne da al'ummomi haka mukan kawo musu na'urar da yake sabantuwa kamar su na solar ne watan na rana ko kuma wanda yake rage amfanin itace to wani garin muna sa musu wuta ga baki daya magarin wani garin kuma mukan wasu garuruka mukan ba su mota da yake gida ɗaya yana da fitillan shiga kaman guda hudu ko shida TV'n su ko da fankan su to kaga kuma za su iya biya a cikin shekara hudu kamar yadda za a biya kudin NEPA har su gama biya ya zama nasu wani garin kuma sai su ce su sun fi son a sa musu na gari gabaki ɗaya wani kuma sai kaga wani business wani kasuwancin zai fara a dalilin wannan wasu matan kuma muna da sa musu irin kaman abin da yake busar da kayan gona tumatir ne attarugu ne barkono
maimakon wato a shanya mara
yawa a rana a ƙasa to a cikin wannan wurin ya ta haske ya ta tsafta to in suka busar kuma suka yin packaging su sai da shi wato inda suna sayarwa naira maybe a ce 100 ne yanzu za su iya sayar da shi 120 kaga sun fi samu to kaga duk wayannan tallafin da ake yi ana ba mutane mutanen garurukan nan sai zama abin da Bature zai ce economic empowerment
haka ne to sai kasa tattala arziki
yawa yanzu da Hausa to sai wannan kungiyan kuma a nan America tana tallafawa mata da suke yin abubuwa a kowane fanni to sai suka bani award
eh labar girma
eh amma akan wannan economic empowerment bunkasa
tattalin
yawa eh haka to so shine suka sun gaya min cewa ni na samu wannan shekaran dan kowane shekara sukan zabi mata kaman guda hudu a kowane fanni akwai masu leadership and development akwai wanda suke taimakawa mutane kaman ana cin humanitarian services to amma akwai na economic empowerment na wanda ni na cike nan
to masu sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da cigaban wannan hirar a madadin babba bakuwar ta mu Habiba Ali da baba Yakubu Makere da yayin hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
dole ne an kai yanayin da ko gwamnati na so ko ba ta so sai an rika samun horo ga matasan mu a kauyuka ana ba su horo da yanda za su sarrafa makami a dan sa musu yan sojoji ko kwaya duk ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi don wayannan yan ta'adda su zo musu
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya
Sunana Honorable Traki Yaya Abubakar ina jin a Najeriya ba a taba samun mutanen da suka wahala ba irin jama'an mu Zamfara ko mutanen North East wato Maiduguri da Yobe da sauransu wadanda ke wahala da Boko Haram ba su yi irin wahalar da jama'an mu Zamfara suka shiga a ciki ba sun rasa rayukansu sun rasa dukiyarsu kudaden su ma da suke amfani da su wajen ta abinci an karbe an sa sun sayar da gonakin su domin bada kudin fansa an koko ne dukiyar su abincin su da komai yanzu da shugaban kansa ya farka an dan sa ci gaba kadan an ka sojoji ana nan ana dan patrol an dan samu ci gaba koyaya amma har wa yau muna neman shugaban kasa da duk wani mai ruwa da tsaki daya tsaro ya shigo jihar Zamfara ya bamu dukkan taimakon da yasan zai iya bamu domin a kawo karshen wannan bala'i da ya shafe mu a jihar Zamfara.
To kamar da kuka ji duk da cewa an fara samun alamu da ke nuna ana samun nasara a yakin da sojojin Najeriya na sama da ƙasa ke yi da yan ta'addar jihar Zamfara, akwai alamu kuma da ke nuna su kansu kungiyoyi ko hukumomin tsaro na Najeriya jiddadin kullun suna ganin sai sun canja salo domin su waɗannan mutanen da suke kaiwa hare-hare da kuma suke son su gabayar su su ma kullun suna canja nasu salon. Hatta ita kanta rundunar yan sandan Najeriya ta gano cewa dole sai da canja nata rawa din a dagar da take ja da mutane da ke satar mutane da kuma tare hayoyi a Najeriya.
Sofeta General ɗan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu yace ya zama wajibi ɗan sanda su canza sabon salo duba da yadda ita ma matsalar satar mutane da neman kudin fansa da ta'addancin ɗan bindiga dadi ke dauka wani sabon salo yanzu a Najeriya.
You cannot be doing the same thing over and over and expect different results.
Yace ba za ka yi ta daukar mataki iri daya ba kullum kuma ka sa ran samun sakamako mabambanta koda ba ga sauye salo. A cewar masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya, lalle yana da kyau a duba lamarin kayan aiki ga jami'an tsaro.
Shi dai sha'anin satar mutane abin da yake kara nuna mana babu kayan aiki a irin wannan wuri. Alal misali da aka ce an dauki mutane an shiga daji, typically abin da za a amfani shi shine jirgi mai saukan angulu wanda zai bi ta kan wannan dajin yana ganin mutanen nan a kafin su ke tafiya, kuma yana da kayan radio wanda zai faɗa mutane kasa ga mutanen nan sun yi nan ga mutanen.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaishe kamar Hassan. To wasu daga cikin mutuwan da muke son mu taba shirin tsaka mai ruwan wannan safiya a yau wanda wakilinmu na Abuja Nasir Adamu ya shirya mana a tsakanin Lawal Zubairu na mama da kuma wani tsohon harshen soja wato Major Yaya Shanku za su hada da ko ya kamata a bayar matasa makaman da za su dinga kare unguwanni da kauyuka da garuruwan su. Ashe kuma lokaci bai yi ba da ya kamata a ce an fara koyar da ɗaliban makarantu hanyoyin da za su kare kansu da ƴan uwansu da danginsu da wurarensu.
Akwai wani kuskure da ake yi a gudanar da ayyukan tsaro a ƙasar nan. Za a kai farmaki yanzu kan ba a misali irin dazuzzukan da ke Zamfara din nan a koro ƴan mutane ko a ce an kai farmaki an halaka su. Maimakon gwamnati ta yi kokarin tabbatar da ta aje wata rundura a wurin ko wani rashin girmanta ta yadda su ne za su yi securing wannan gurin ya nuna wa waɗancan mutane ƴan ta'adda cewa fa gwamnati ta riga ta karɓi wannan wuri, hankalinta ya dawo wannan guri, ba za su sake dawowa wannan guri ba. A'a, daga an kura su sai a dawo kuma a sake kwanciya a Abuja ko a Kaduna ko a babban birnin jihar Zamfara wato Gusau. Sai sun gamsu kuma su ma sun ga babu wannan tsaron da aka yi musu farmaki a kai don su sake dawo ci gaba da cin karansu babu babbaka. Lokaci ya wuce da za a rika barin rundunonin sojoji daga ƴan sanda a cikin birane. Bayan kuma ko da a dazuzzuka na aka je aka sa su ko ba sa komai kazar-kazar ɗin da suke yi kaɗai ya isa ya sa ƴan ta'addar su nisanci irin wannan wuri. Daga cikin tsare-tsaren da ya kamata ya haɗe da yau dole ne an kai yanayin da ko gwamnati tana so ko ba ta so sai an rika samun horo ga matasanmu a ƙauyuka, ana ba su horo da yanda za su sarrafa makami, a ɗan sa musu ƴan sojoji ko ƙwaya biyu ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi in waɗannan ƴan ta'adda sun zo musu, don saboda ai ba wani abin ba ne suke takama da shi su ƴan ta'adda waɗannan dai makaman ne. To yau ko a musulunci dai an tabbatar mana cewa ya kamata mu tanadi abin da za mu kare kanmu da shi a gidajenmu. To wanda zai zo ma gida da AK-47 kai kana da wuka ko kuma takobi ko mashi, wani irin tanadi kai kenan na ka sarfata shi ko kuma kai magani sa kaga wannan bai dace ba ko kuma ce ba tsari ba.
Amma wanda ke ya shinku za mu dawo gunka in ka tuna kasar New Zealand dole ta nemi soke amfani da makaman nan saboda wani abu da Branton Tarrant ya aikata kwanaki a masallaci. Barista Zubairu na mama dazu kana yawan kawo maganan sarakunan nan ko ba zan manta ba akwai wani wanda ya tuba daga wannan sana'a ta satar mutane Abubakar Shumo wanda muka yi hira da shi muka sa a sashen wasu na murar Amurka, shi ma ya nuna muhimmancin sarakunan nan. Me kake so ka kara ne da a kara fahimtar wannan lamarin?
Akwai wani hanzari da ka kawo dazu kuma da batun matsayin gwamnonin jihohi don irin kokari suke wajen inganta tsaro musamman a wani da ba samu kanmu
wannan yayin da cikin arewacin Najeriya kaga shi maganan abin da mallam na fi rufe gona da kadumai a hanyar hanyar ta zuwa hanyar ta daga kadumai ta zuwa Abuja dole a yada mai in ba ka manta ba kuma mun manta ba masu biye biyan abubuwan da yake ciki kusan a wannan makon ya taɓa hannu akan doka ta musamman wanda ya nuna ma kenan tuntuni yana cikin tunaninsa wannan matsala tana yana cikin tsarin abubuwan da yake gudanarwa na gwamnati ya yi yunkuri ya ɗauki matakai ƙwararrun matakai ya huɓɓasa wajen ganin cewa wannan magana a wannan matsala an magance shi ke sa kai da ake cewa ya kai baci gaban majalisar jihar shi musamman ya shafi wani irin hukunci ya kamata a yi wa masu zarfa da mutane ko da an yi arziki a hannu a dukkan sai kenan sun zama mai adalci ya nuna yana cikin gwamnonin arewa da suke ba wa shugaban ƙasarmu nan namu goyon baya wajen ganin cewa an magance matsalan tsaro da ake fama da shi a yau a arewacin Najeriya da shi shine gwamnonin farko da ya fara zuwa da majalisar jihar sa wajen tsar da hukuncin kifa ya kuma gaggawar rattaba hannu akan wannan kuka da aka arzance a majalisar jihar sa wannan abin a yaba mishi ne abin a jinjina mishi ne da yake nan kuma ya wajaba duk gwamnonin arewacin Najeriya har da ma Najeriya baki daya su tashi su hoɓɓasa bi koyi da abin da wannan gurbin gwamnatin jihar Kaduna ya yi makon jiya ko ya kamata mu sake da aka yi duk kasan nan duk jami'an tsaron kasan nan duk gwamnonin kasan nan da tsarin shugaban kananan hukumomin kasan nan gane cewa matsalan tsaro ya sauya yanayi a Najeriya an samu canjin yanayi matsalan tsaro a Najeriya ina batun yaki ba da magana ta'addanci ne dan bindiga dadi dan tsaron duk an san me muke fama da shi to a canza tsarin bawo tsaro fifiko a yi da aka yi da wannan matsalar da muke fama da shi abu na gaba shi ne batun cewar kamar ofisa ya yi magana a horar da matasan masu ƙauyuka akwai hatsari aka tashi ka horar da musu bindiga kawai mutanen matasan mawa'azin su da yawa ba an ɗauki kadai ka abin da zan amince a yi shi ne a samu matasan mu aiki ya yi wata magana kuma da ke cewa a samu masu jami'an tsaron nan namu a musu mutumi na musamman a zango-zango na musamman kuma inda ake fuskantar barazanar garfa da mutane da fashi da mutane da irin wannan abubuwa na tsaro to ni a ra'ayina ba nan ma kawai za a tsaya ba jihohin kasan nan gaba daya musamman a arewacin Najeriya a ɗauki matakai na gama gari irin wannan duk jihar da ke arewa a yi wannan irin tsari a kullum da tsari ingantacciya wadda duk da ake tunanin ejeji wasu su tsaye da bin ba za a yi ɓarna za a iya tsaro na iya taɓa tsaya duka da waɗannan matakai saboda inganta tsaro saboda kare rayuwar mutane da jikin al'umma a arewa da kuma Najeriya baki ɗaya a gan ba ka sani ba wannan to a sabon da ke faruwa yanzu akwai rahoto na da nuna da dama na yadda cewa hakimai da dagace na ƙauyuka suna karɓar kuɗin haraji da wajen waɗannan mutane sa ji a tafka ɓarna a ta musu wani hasa da bai ta a kira ta gaba a ta tsirin shi ba suna yin shi don tsoron ta a kuma tsibirin da wani yin sakamai sai da nuna yin sanin shi ne ko iyalisu a suna yin shi ne saboda abin da suke samu ta a tsirin abin da suke son wannan har ta fi tsaro irin wannan wallahi ba ta yin tasiri sai da haɗin baki ɗan ƙasa musamman shugabanni na ƙasashen ƙanan tsaruka da gaggantai da hakimi
yawwa
hidima da suke bayarwa suna cewa wanda ya ta yi kyau sai ta lalata
Marisa Zubairu na bari mu koma wajen murjaye shinku da jiya yi shiru ma yana sauraron ka watakila ya ji duk abin da ka faɗa. Bari shi kuma da wannan tambayar kafin watakila yau kai abin da za ka faɗa ka kawo maganar makaman nan na ma misali da illar da aka samu a ƙasar New Zealand kwanan nan. Ya za ka kwatanta wannan shawarin naka da batun New Zealand?
To ai abin da na ɗauko magana a kai in ba jita ya fahimce ni ai akwai da tsarin mulkin ƙasa. Inda aka yi magana tabbatar da hukumomin tsaro na soja akwai sashe yana a kan shugaban ƙasa yana da hurumin ya sa a makarantu a rika koyar da 'yan makaranta al'amuran da suka shafi tsaro da aikin soja abinda muka sani kamar ake cewa cadet a secondary schools ɗinmu wannan irin horo da ake renawa da irin yadda za a ɗan ba mutane horo ta yadda za su iya kare kansu akan wasu al'amura in irin wannan yanayi ya taso to ana da dama a iya samar da irin kamar cibiyoyin da ka ji na faɗa a kai don tabbatar da cewa sun taimaka wa hukuma wurin tabbatar da tsaron abin da ya same shi a cikin su kuma ai
ko a irin kasashen da aka bada damar mallakan makamai wa'annan ma bada makaman su ma akwai kaidojin da ake bi kamar zuwa anan kasar ai har yanzu ana bada makaman damar mallakan makaman kuma akwai hujjoji alal misali daga cikin hujjojin da zaka ji sun ba a ce mutum sai ya kai shekara 40 sai yana da cikakken lafiya ta kwakwalwa sai kuma idanunsa suna da lafiya saboda in zai auna bindiga ba zai kuskura abin da yake nufi auna ba sannan a lokaci ana buƙatar ya gabatar da wani makami don a rika duba to irin wannan bindiga ta da gurbatar kenan da ake magana to amma su waɗanda ake faɗa da su suna da makaman da sun wuce wannan ne duk wani makami da rundunar soja ko tsaro take takawa da shi su ma irin shi suke da to sai a tsaya a haka ana kallon su bayan sun sha ƙarfin jami'an tsaron nan ba su kai yawan da za su iya magance su ba a ce ba za a ɗauko wata hikima ko wani hanya da za a samu a kare yawan waɗannan jami'an tsaron ba.
Ga shi kuma malamai to wannan shine karshen shirin yau sai Allah ya kamu da na wato mu zo mu ci gaba muna godiya ga bakin namu wato barista Zubairu da Muhammad kuma Mejo Yahaya Shinku ta da musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikayen Gombe da ya shirya shirin ya kuma na shi a madadin su dukan ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku ne lafiya.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Yeah. jangan jangan bimbing syarat.